Manunia.
Ina gaya miki buhun masara da kike sayan 21,000 yanzu ya koma 12,200 idan kina da cash. In ma sababbin kudi ne kasa da haka.
Ra'ayinmu lalle ne Najeriya saki kudi ga 'yan Najeriya. Ba zan zo mutun ya ajiye kudin sa kuma wanda ya ci abincin ma ya kasa wannan ban mai tada wannan ba.
Halin kuncin kuntatawa talakawa saboda canjin kudi da kuma matakin da masarjan tare Najeriya ta ce ta dauka kenan saboda ta ce lamarin fa ya riga yayi muni. Tuni ma dai maganar canjin ta kawo caccakar cikin gida a jam'iyyar APC da aka ji an zira zaren zargin da ya kawo rudani.
Shiri ne wasu a fadin shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasan su da suke so ga ji Buhari muka ce bamu yadda ba.
Gwamnonin nan da su aka kai kur'un masu kada zabe aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sayarwa ce wanda duk wanda ya mulki Najeriya bai taɓa yinta da kudin sa ba. Kowaye
game da hukuncin kotun kolin tarayyar Najeriya ta karbe tikitin taka takar masarjan tarayyar Najeriya daga hannun Bashir Maccina kuwa hukuncin ne ya sabawa abin da masana shari'a suka ce shi suka yi tsammani.
Bamu san madogara da babban kotun ɗaukaka ƙara ta amfani da shi ta tabbatar cewa Ahmed Lawalci ne dan takara ba tunda baya cikin waɗanda suka yi wancan takara kuma wancan dan takaran bai yi murabus ba kuma bai mutu ba.
Waɗannan faso mun taumaka tatso cikin tarin miliyon da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zamewa masu sauraron shi tsani. Shiri na 104 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa masu sauraro yadda za a yi su zaɓi jajirtattun shugabanni. Mai yiwuwa jajircewa kuma amma akan maganar sauyin kuɗi a Najeriya ce ta sa wasu 'yan ƙasa ke ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na da rauni. Kodayake kuma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Comrade Hassan Sardauna ya ce sauyin kuɗin kawai ya bar talaka ne na ta faman shan duka dama da hauni.
Mun tattauna akan matsaloli da mutane da wahalhalun da suke ciki. Ina gaya miki buhun masara da kike sayan 21,000 yanzu ya koma 12,200 idan kina da cash. In ma sababbin kuɗi ne kasa da haka. Idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewar sa bai kai haka ba dan ba hauka ya same shi ba. To ni na ga wani ma yayi rubutu. Ya ce shi da bai da ko sisi ya je ya shiga layi da safe yanzu ya tashi rana ta fadi da naira 12,200. Kama layi yake iya tsaya haji Shamsiya idan ka zo sai ce ai Hajji ya zo dan kin ya san bai san ki sha rana amma 1,000 ko 1,500 zaki bada a haka kan wuni ta kare sai ya 12 yace to ya fara samun jari shi kuma wancan mai cin ribana nan ka bada naira 10,000 amma ba za a baka ba sai ka bada naira 2,000 a jihar Edo an nuna wani sun je sun zuba kuɗi a cikin ATM din kuma da ledoji to ga mi yadda za a yi a kirga kuɗin ledoji shi kuma akwai manajan da aka kama a garin nan da wajen miliyan 28 wani ma miliyan 200 da wani abu sun kisa mutane saboda haka abinda kullum muke addu'a Allah ya raba yaro da yari
sai da kuma duk da wannan matsatsin da aka samu na sauyin kudi a Najeriya shugaban kwamitin majalisar dattijan tarayyar Najeriya kakokin zabe sanata Kabir Ibrahim gaya ya gaya wa manema labaru cewa hukumar zabe fa ta riga ta shirya zaben da ke tafa ta kowane fanni
kuma zabe a shirye take za ta yi zaben nan mata ta da abubuwan da za ta yi don a ga zaben nan an yi magana tsaro misali suna cewa mai yayi wahala sun je sun ga shugabannin NPC sun magana da su ta za su samu mana za su yi shiga su zaɓe ga nan nan ta zama mana matsala a Najeriya ta ƙi samuwa suna ta nan tutuwa za su biya ma'aikatan su kuma sun je NPC Central Bank sun tambaye su ya za su ba su kuɗi za su yi sa duk da hanyar za ga an yi zaɓen nan lafiya ana ta bi amma mu a ra'ayinmu lalle ne Najeriya saki kuɗi ga 'yan Najeriya. Ba zan zo mutum ya ajiye kuɗin sa kuma wanda ya ci abincin ma ya kasa wannan ban mai tada wannan ba amma muna tunanin wata za mu kira wani nan musamman ga majalisa mu dawo mu zauna mu katsa wannan hutun na zaɓe mu zo mu zauna ko ina yanzu Ingila ma suna canjin kuɗi amma ba sa rana ba suna yi ne kawai tsohon kuɗi ya shigo to ba lallai sace komawa ba sai su fitar da wani amma nan ka duk tsohon kuɗi ya zo ba wanda a fitar da su gwamnati ba ta buga iya wanda ma ta karɓa ba tukunna.
Da alamu dai rikicin wasu gwamnonin jam'iyyar APC da kuma fadar shugaban ƙasa na ƙara tsanani saboda gwamna Nasiru Ahmed Alfahim jihar Kaduna ya ce duk da yake dai gwamnoni uku ne suka kai gwamnatin tarayyar Najeriya ƙara gaban kotun koli amma dai suna da goyon bayan rankata kafatanin gwamnoni.
Ba shi ne gani shugaban ƙasa na farko ba wakilan gwamnoni sun gaishi sau biyu ko uku har daura sun bi shi shi ne aka samu wannan ƙarin kwana 10 amma mu a ganin mu kwana goma bai yi ba, kuma ba haka ake ba a kowace ƙasa a duniya. Saboda ka wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani kai domin su juya su ce kai zaben ma kar a yi, ko kuma in ma za a yi mu ba za mu zaɓi wannan tsinanniyar gwamnati ba da ke mana haka. Shiri ne wasu a fadin shugabar ƙasa suka fito da shi domin suna da ɗan shugaban ƙasansu da suke so, ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba. Mu mun ɗauki matakai, gwamnoni na jihohi guda uku da Kaduna da Zamfara da Kogi mun kai gwamnatin tarayya kotu, kuma duk sauran gwamnonin 33 suna bayanmu. To yanzu aka turo mu cewa shugaban ƙasa bai mitin da duk gwamnoni ba, ya yi mitin da shugaban gwamnonin APC a Ciku Bagudu da shugaban gwamnonin PDP Tambuwal da kuma gwamnan Central Bank Emefiele, da suka fito dukansu ba su da magana. Abinda wannan yake nuna mun a sani na yadda gwamnati take shine ba a samu yadda ake so ba. Saboda haka yanzu kila abinda kawai ya rage karan da muka kai kotun koli na Najeriya, waɗannan cinnakan da suke tare da shi, Allah ya karya su, Allah ya kunyata su, Allah ya sa mu ga bayan su.
Sai dai kuma shi tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Ahmadu Haruna Zago ya ce ai zagon ƙasan da gwamnonin suka zabga ne ya ja musu wannan jallijoga domin abin da suka tafka tun a lokacin zaben fidda gwani.
In ka dauko nan jihar Kano, akalla a rasa mutane da yawa da ƴaƴan jam'iyya ne, kowace local government zaka je gajigai ne da su ake alfahari a APC misali. Sannan in ka dauko kuma ita kanta ƙasar gabaki daya, ƙasar ta rabu domin idan ta kai ana zargi cewa akwai masu goyen bayan Bola Tinubu, akwai masu goyen bayan Atiku a cikin Bila, kasan an samu rabuwa, wataƙila waɗannan gwamnonin da suke maganganuwa wataƙila su da masu raba kafa domin dama su ba su da tabbas.
Don haka ne menene makomar jam'iyyar APC a zaben nan?
To makomar jam'iyyar APC tana cikin hatsari domin gwamnonin nan da su aka ɗora abubuwan nan ba kan daidai ba. Misali aka sai ƙuri'un masu kaɗa zaɓe a filin zaɓe, aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sayarwa ce wadda duk wanda ya mulki Najeriya bai taɓa yinta da kuɗinsa ba, kowaye. Saboda tsarin mulkin Najeriya mai hankali mai mutunci wanda ya san siyasa ya san ba a iya cin Najeriya da kuɗi, da har ya zo sai ma da aka tara masa kuɗi bai taɓa ba da kuɗin mutum ya je gidansa ya bashi kuɗi, ko ya zo gidansa ba kuɗi ba, ko ya ba kuɗi ga miliyan kaza ku je ku raba a ba mutane bai taɓa yi ba. Saboda haka idan mutane suna ganin cewa Najeriya ta sayarwa ce, to za su yi mamakin 'yan Najeriya. Idan an fito da kuɗi mutane za su karɓa, an taɓa yi an fito da kuɗin mutane sun karɓe sun kare jam'iyyar.
Game da maganar hukuncin kotun ƙolin da ta danka wa shugaban majalisar dattijan tare Najeriya Sanata Ahmad Lawal Kujerar majalisar dattijan tare Najeriya jihar Yobe ta Arewa, kuwa masanin harkokin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ne ya ce a gaskiya wannan hukunci fa ya sauya musu tunani.
To wannan shari hukunci gaskiya ya zo sabani da hankali, ya kuma zo sabani da tunaninmu, domin a da tunanin da muke shine daidai da hurumi na sashe na 29, 30, 31, 32, 33 na dokar zaɓe kenan. Ya ce ba zai yiwu a canza wani ɗan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a ƙashin kanshi ne ya rubuta cewa ya yi murabus ya sauka, ko kuma idan ya mutu. To ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba. Kuma dokar zaɓe sashe na 115 sakin sashe na da a cikin baka ya yi haramci ga dan takara a kakar zabe yayi takara ta wuce guda daya. To ba mu san madogara da babban kotun daukaka kara ta kasa Supreme Court ya amfani da shi har aka ce wannan koma din ta juya ta tabbatar cewa Ahmed Lawal shine dan takara ba, tunda baya cikin waɗanda suka yi wancan takara, kuma wancan dan takaran bai yi murabus ba, kuma bai mutu ba. To abu ne wanda yake ya daura kai kwarai da gaske. Saura kuma ba zan iya cewa komai ba sai mu jira mu gani me ya karin bayani bayanin da babban Supreme Court ce za ta yi akan hukunci, tunda ba ta fito da bayani cikakken bayani madogararta akan irin wannan hukunci ba.
Duka iyaka batutuwan da zamu yi bajje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fa iko cewa kwanakin da aka cibe musu fa ƙara ƙarewa suke, kuma babu damar wani gunguni, domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 108 ne dukkanin masu dafifin dafe mu da fa iko su yi sallamar sakin kudin da suka dafe na dogon zamani. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare Abuja, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi babu cin karo ko sabani. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.